Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci na yammacin Laraba 29 ga watan Satumba shekarar 2021. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan agogon Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Ana ci gaba da fuskantar karancin abinci a Habasha. Manyan sojojin Amurka za su gabatar da rahoto gaban majalisar dokokin kasar a gaba da yakin Afghanistan. Ita kuwa Koriya ta Arewa ta sake harba wani sabon makami mai linzami.
Kanin labaran duniya kenan. To a Najeriya, majalisar dattawan kasar ta amince da ayyana dokar ta ɓaci akan hanyoyin jihar Neja da suka lalace.
Barayi suna tsallakin gulbin ba farawa da burku suna abin da ya kawo iyakanmu da Nijar sabon birni. Duk lokacin za a ta in dai yakin za a yi, in za a fatattake su, to mu a kira mu in motoci ne a sa mu cikin motocin sojojin mu je a tafi mu nuna inda suke.
A Najeriya har ila yau, albumin da ƴan fashin daji suka kai bango sun kalubalanci hukumomi akan cewa in sun shirya yakar ƴan ta'addan da gaske, a shirye suke su yi musu jagora zuwa mafakar barayin don a yake su.
Akwai inda gaskiya ko yanzu idan an ce motoci su bi wurin, ina jin cikin kwana ɗaya biyu in an kai na uku a isa a hanyar nan sai ya banta ki.
To baya ga haka, muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adam Yarhikaya zai gabatar mana, da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Babban jami'in agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, Marty Griffiths, a jiya talata ya ce yana tsammanin yunwa ta mamaye yankin Tigray na kasar Habasha, inda shingen yaƙi ya hana isar da kashi 10 na agaji da ake bukata a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Griffiths ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters yayin wata hira da cewar bukatunsa masu sauƙi ne a baiwa manyan motocin kayan agaji damar wucewa, toshe hanyar tasar rai ne da aka kirkira. Za a iya warware wannan ta hanyar ɗaukar matakin gwamnati. Yaƙi ya ɓarke watanni 10 da suka gabata tsakanin sojojin tarayyar Habasha da dakarun da ke biyayya ga ƙungiyar 'yan tawayen Tigray wanda ke da iko da Tigray. Dubban mutane sun mutu, kana kuma an tilastawa mutane da dama da suka kai sama da miliyan 2 barin gidajensu. Mun yi hasashen cewar akwai mutane 400,000 da ke cikin matsalar rashin abinci, waɗanda ke cikin haɗarin yunwa, kuma hasashen shine idan babu taimako da ya isa gare su za su iya shiga cikin yunwa, a cewar Grifton, yayin da yake magana game da kiyasin Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Yuni. Dole ne in ɗauka cewar wani abu makamancin haka yana faruwa. Yana da wahala a san ainihin abin da ke faruwa a cikin Tigray saboda toshe kai agaji da aka yi da rashin man fetur, tsabar kuɗi da manyan motoci. Kwana guda bayan gabatar da rahoton bincikensu game da ƙarshen yakin Afghanistan da barazanar ta'addanci da za ta iya tasowa daga ƙasar, manyan jami'an sojin Amurka a yau Laraba za su isa majalisar ƙasar ta Capitol Hill don ba da shaida gaban wani kwamitin majalisar game da ƙarshen yakin da ya kwashe shekaru 20. Sakataren tsaro Lloyd Austin, shugaban hafsan ma'aikata General Mark Milley da General Kenneth Frank McKenzie, kwamandan tsakiya na Amurka, duk za su bayyana a gaban kwamitin ayyukan majalisar. A zaman da aka yi a ranar Talata a gaban kwamitin ayyukan soji na majalisar dattawa, 'yan majalisar sun yaba da shawarar kawo ƙarshen yaƙi mafi tsawo a ƙasar tare da yin Allah wadai da kwanakinsa na ƙarshe a matsayin abin takaici. Austin ya yi bayani a kan ficewar dakarun Amurka, yana mai cewar duk da an samu matsala amma ya tafi daidai gwargwado, kuma babu wata rundunar soji da za ta iya yin fiye da hakan. shine jigilar mutane mafi girma a tarihin Amurka, kuma an yi jigilar mutane cikin kwanaki 17 kacal. Ya kuma shaida wa mambobin kwamitin cewar an shirya kwashe kimanin mutane 70,000 zuwa 80,000 ne, amma daga bisani an kwashe kimanin sama da mutane 124. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Har ba makami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi ya hada da wani sabon makami mai linzami, a cewar kafar yada labarai ta kasar a yau Laraba. Gwajin farko na kasar na wani sabon makami mai linzami da zai kara wani bangare da ba iya hasashe ba a cikin manyan makamai da ke fadada. Kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa ya buga hotunan sa na farko na makamin mai linzami wanda aka yi wa lakabi da Hosung 8, wanda aka harba a ranar Talata a sararin samaniya da sanyin safiya mai cike da giragizai a cikin lardin Jang na arewacin Koriya ta Arewa. Rahoton KCNA ya yi ikirarin gwajin ya yi nasara. Ya kara da cewar makamin yana daya daga cikin manyan ayyuka 5 na shirin tsaro na shekaru 5 da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bayyana a wani babban taro na siyasa a watan Janairu. Gwajin ya tabbatar da inganci da sahihanci na makamin mai linzami a sashen aiki da kuma fasahar aikin sa gami da tashi da nisan zango da makamin kan iya kaiwa.
To, idan an jima kaɗan, Yusuf zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, bari mu leƙa ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Inda a Najeriya wasu al'umomi da 'yan fashin daji suka kai ga bango, suka ƙalubalanci hukumomi kan cewa in sun shirya yakar 'yan ta'addan da gaske, to za su yi musu jagora zuwa mafakar ɓarayin don a yaƙe su. Yayin da jami'an tsaron ƙasar ke cewa suna samun galaba akan 'yan bindigar. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
'Yan Najeriya dai na ci gaba da nuna damuwa akan har yanzu matakan da hukumomi ke ɗauka sun kasa yin tasiri wajen magance matsalolin rashin tsaro, hasali ma matsalar sai ƙaruwa take yi. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar, bayan harin da ɓarayi suka kai wa sansanin jami'an tsaro na haɗin gwiwa, inda suka hallaka wasu daga cikin jami'an, sun sake kai wasu hare-hare a wasu yankuna, sai dai rashin sadarwa ya sa babu cikakken bayani akan illolin da hare-haren suka haifar. Amma dai ɗan majalisar dokoki na jami'ar wakiltar yankin Sa'idu Ibrahim Neno ya ce ya samu bayanin harin da aka kai ranar Talata wannan mako.
Mutum guda ne muka samu tabbacin rasuwa tai, domin ciyaman na fati na wannan ward ya gudu ya shiga Niger, shine yake kira na da layin Niger, yake faɗa ni abin da yake faruwa kafin ya bar wajen. Amma kafin ya tafi akwai gawa mutum daya, kuma ya bani tabbacin cewa akwai wani yaro dan gidan Garba Modibo, shi ma an harbe shi, domin ma har an dauke shi an yi asibiti da shi.
Wani jigo na yankin na Sabon Birni, Abdullahi Muhammad Tsamaye, ya ce jama'ar yankin na cikin halin lahaula.
Ake cikin gaskiya muna cikin wani yanayi na hakika ne, tunda jami'an tsaron da aka kai bakin airport na wajen su gangara da gatawa da abin din nan da ita dama din duk sun taho wasu, kaga an bar wurin sake yau su ɗaya da sun kici karan su babu baka barayin nan.
Na samu zantawa da wata mata wadda ta tsero daga yankin, wadda ta bayyana min sunanta da cewa
Rabi Hali. Sun iske ɗiyata ɗakin armanta garin Idi, sun ka ɗauke ta, sun ka gama da 'yan uwanta su 7 sun ka ɗauka. Yanzu sun sallamo guda tana na asibiti, an kwantar da ita ba ta more komi, yanzu 6 na can ga hannunsu. Shi na son ka zubo mana kuɗi, son ka ce mu kasa a kasa. Abin da za mu ba da ga ta mu 600,000, wallahi ba mu da shi. An dai kwashe mana shani, ni ƙaunata garin Idi an dukan mata shani, tana nan wallahi kuzanan dar mu ba ta da. Sai da mun ka zaka nan mun kai tarbaci, mun ka ba ta tarma.
Yanzu dai wasu jagorori a yankin sun ce sun shirya su nuna wa mayakan Najeriya mafakar barayin har ba su san wurin da suke ba domin su je su yake su.
Barayi suna tsallakin gulbin ba farawa da burkusuma abin da ya kawo iyakanmu da Niger Sabon Birni, wanda ya aka ce mai wurin Katsira. Wanga bayanin da ina yin shi da yawun Aminu Boza, ina yin shi da yawun Dan Chadi da sauran shugabanni, cewa duk lokacin za ta yi, in dai yakin za a yi, in za a fatattake su, to mu a kira mu in motoci ne a sa mu cikin motocin sojojin mu je a tafi mu nuna inda suke. In kuma ma ta sama ne a dauke nauyin sa mu cikin jirgin sama din nan mu tafi mu nuna inda suke, tunda mun san inda suke.
Dama dai jami'an tsaro sun jima suna neman jama'a su riƙa ba su bayanai masu amfani da za su iya amfani da su don tunkarar 'yan ta'adda. Yanzu abin jira a gani ko za su karɓa ta yin da mutanen suka yi na nuna musu maɓoyar 'yan bindigar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Masu sauraro, kada a manta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sannan za ku iya bibiyonmu a shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu sai labaran duniya kashi na biyu.
Fumio Kishida yana gab da zama Firaministan Japan na gaba bayan zabansa a yau Laraba a matsayin shugaban jam'iyya da ta dade tana mulkin kasar. Kishida mai shekaru 64, wanda tsohon ministan harkokin waje ne, ya kayar da ministan allurar rigakafi Taro Kono a zagaye na biyu na zaben shugabannin jam'iyyun Liberal Democratic Party da aka gudanar a otel din Tokyo. Kishida da Kono sun tsallake zuwa zagaye na biyu, bayan daga cikin su babu wanda ya sami rinjayen ƙuri'u a zagaye na farko, inda Kishida da Kyar ya kayar da Kono da ƙuri'u 256, shi kuwa yana da ƙuri'u 255. Kono fitaccen ɗan siyasa da ba shi da ƙwarewar mulki, shi ne babban ɗan takara a zaben jin ra'ayoyin masu jefa ƙuri'a. Amma Kishida ya sami goyon bayan 'yan majalisar LDP. Watakila Kishida ya zama sabon firaministan Japan lokacin da cikakkiyar majalisar dokoki za ta yi zamanta a ranar Litinin mai zuwa, 4 ga watan Oktoba, don yin zaɓe a hukumance kan wanda zai maye gurbin firaminista Yoshide Suga. Zai kasance kan mukamin ne wata ɗaya kacal kafin ya jagoranci jam'iyyar a babban zaben da za a yi a ranar 28 ga watan Nuwamba. Firaministan Sweden ya miƙa ta'aziyya a yayin da kuma ministan harkokin cikin gida ya ce gwamnati tana taimakawa wajen bincike bayan fashewa da gobara a wani jerin gidaje na Göteborg da safiyar jiya Talata, inda mutane aƙalla 20 suka jikkata. Jami'an agajin gaggawa sun ce an sanar da su fashewar kafin ƙarfe 5 na sanyin safiya a gogon yankin a gundumar Andela da ke tsakiyar Göteborg, birni na biyu mafi girma a Sweden. Gobarar ta bazu zuwa rukunoni da dama na ginin, kuma masu ba da agajin gaggawa sun ceci mutane da yawa, aƙalla mutane 16 aka kai asibiti. Ma'aikatan kashe gobara sun yi fama da harsunan wutar na tsawon sa'o'i da dama. A wani taro na manema labarai a Stockholm, Prime Minister Stefan Löfven da ministan harkokin cikin gida Mikael Damberg sun tattauna lamarin, yana mai cewa irin wannan lamarin babban abin damuwa ne ga gwamnatin ƙasar.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, majalisar dattawan ƙasar ta amince da ayyana dokar ta ɓaci a kan hanyoyin jihar Neja da suka lalace. Wannan ya biyo bayan wani ƙudurin gaggawa kan lalacewar hanyoyin a faɗin jihar ta Neja, lamarin da ya sa direbobin manyan motoci suka yi bore a kwanan nan, inda suka rufe hanyar Sileja zuwa Mina da kuma hanyar Bidda zuwa Mukwa. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani.
Mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi mai wakiltar Neja ta Arewa ne ya kawo kudirin inda ya nemi gwamnatin tarayya ta yi maza-maza ta fitar da wasu makudan kuɗaɗe har naira biliyan 300 cikin gaggawa domin a ceto hanyoyin jihar. Sabbi ya ce hanyoyin gwamnatin tarayya sun kai tsawon kilomita 32 da 'yan kai kuma dukkan su a lalace suke matuƙa.
Zan ce a tsakan hanyar akwai inda gaskiya ko yanzu idan an ce motoci su bi wurin ina jin cikin kwana ɗaya biyu in an kai na uku a isa a hanyar nan ya bantake. Kuma bayan haka inda aka riga aka fara gyara ba a gama ba muddin sun fara bi za su je su husa ayyukan da aka yi to hasaran wa kuma ga matsalar samun kuɗi kuma wannan aikin bashi aka ɗauko.
Daya cikin matafiya da ke yawan bin waɗannan hanyoyi idan zai yi tafiya zuwa jihohin kudancin ƙasar nan ya ƙara jaddada yanda hanyoyin suke yana mai cewa.
Da farko sunana Musa Muhammad. Ni mutumin Kaduna ne amma daga Kano nake zan je Lagos ni direban trela ne so matsala abin da yake faruwa gaskiya dukiyoyin mutane suna muna yawan asara motoci na faduwa kaga tanki ya fadi da kaya container ya fadi da kaya bodi ya bare sakamakon hanya babu kyau to yanzu wannan matsalar ba ma wai iyanan bane yanzu lakwaje su ma suna nan an kulle hanya bidda an kulle hanya makwa an kulle hanya mu a takure muke saboda zagaye ne amma wanda ya tashi da Kaduna zai je hanyar Lagos da kai da taso da Kaduna zaka zo nan kafin ka zo nan duk domin wanda ya tashi daga birnin Gwari insha Allah shi wance ya wuce ta gina.
Direban trela Musa Muhammad kenan. To a lokacin da yake mai da martani akan wannan batun Sanata Sabbi Abdullahi ya ce idan ba a yi waɗannan ayyuka a cikin gaggawa ba to hanyoyin za su gagara biyuwa sai an nemi yadda za a samar da wasu hanyoyi domin masu safarin neman arziki su samu biyan bukatun yau da kullun.
Tunda hanyar ƙasa ke amfani da ita ashe ko ya waje ba ƙasa ta gyara hanyoyin nan don ta rage ma mu mazauna jihar wahalar da muke sha wurin ɗan guntayen kasuwancin da mutane ke yi. Yanzu ga cikin kwana hudun nan da ya wuce yawanci garuruwan nan da ke tsaka-tsaki inda aka samu wannan matsalolin ba su iya sun yi tafiye-tafiye su ba kuma ko kana son ka je ka yi zagaye kowane irin zagaye ka je ka yi duk an tattare hanya to ya kenan. To shi yasa muka zo muka nemi izini bisa gaggawuci da ke cikin wannan al'amari aka kuma ba mu dama muka gabatar da wannan kuduri na cewa lallai wannan matsalan babban matsala ne kuma ya kamata a ɗauki mataki na gaggawa.
Yan majalisar dattawan sun nuna alhininsu da yadda hanyoyin suka lalace matuƙa tare da yin kira da a gaggauta kai ɗauki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kada a manta waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin Arewa a yau tare da Nasiru Adamu Alhikaya.
Domin farewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da duba yadda illar sace ɗalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya musamman ma yankin Arewa maso yamma. Malami masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero Dr. Saidu Ahmad Dukawa zai kammala mana sharhi akan wannan darasin.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai.
A tarihin musulunci an yi yaƙe-yaƙe a kan 'yancin mace ɗaya shi ya sa wani lokacin musulmi suke wa ai yammacin duniya dariya suka ce suna kare 'yancin mata saboda sai a ga inda ake takarkashe mata da ƙananan yara ba su yi komai ba a kai. Amma alhali a tarihin musulunci mace ɗaya ta yi ƙara cewar wayyo ta shiga uku aka ɗaure yaƙi aka je sai da aka kwato ta saboda haka dole ne ko a ɗaure yaƙi a je a kwato waɗanda aka kama ko in ba za a iya yaƙi da su ba a biya su kuɗin fansa su sako waɗanda suke ƙarƙashin daular da shugaba yake cewa shi shugaban wannan wajen ne ma'ana tun daga kan gwamna har kan shugaban ƙasa dole su ne suke da haƙƙi. Kuma a zamanin can ma muna kallon yadda Amerika take a kan ran ɗan Amerika guda ɗaya za ta iya kashe ƴan wata ƙasar komai yawansu sai ta kwato wannan ɗan Amerikan guda ɗaya su a kan ƴaƴan waɗanda suke ƙarƙashin daularsu ba sa sake ko a zamanin ce suna koyi da yadda daular musulunci ta yi a baya.
Wato dai kowace ƙasa dai akan ya kamata kan 'yan ƙasar ta yi duk abun da za ta iya yi
ya wajaba ba ya kamata ba. In kace ya kamata ya ka sassauta ya wajaba wajibi ne ta yi dukkan abin da za ce ta kare yan kasa kuma in sun fada hatsari ta yanto su ta kubuto da su daga wannan hatsari.
A ƙarshe gaba ɗaya Dr. Saidu Ahmad Jikawa Arewa za ta iya dawowa irin da kuwa mutane babban na girmama ƙarami musulmi ya tafi masallaci kirista ya tafi coci ba wata matsala.
Ƙwarai kuwa ai komai farko yana da ƙarshe kuma kullum abin da yake asali shine ake koma masa idan an sauka daga gare shi. Asalin zaman arewa shine zamantakewar lumana tsakanin al'ummu daban-daban. Wani abu ya zo ya tashi wannan to kuma sai ya tafi saboda dinda ba shine asali ba. Dan haka zai tafi kuma za a sake dawowa arewa ta sake zama na lumana da dukkan bambance-bambancen da take da shi. Magana ce ta lokaci kawai da fadakarwa da daukan matakan da suka dace daga dukkan bangarorin da suka dace. A guje za a dawo.
Wato an ga doka wani gun ne sai ga wannan ya ce shi dan middle belt ne wannan ya ce su kabila kaza ne wa'idancen su ce an take musu haƙƙi da sauransu.
Yanni kaya duk tabarbarewa shugabancin ce ta janwo wannan rashin samun shugabanci na gari shine duk janwo wannan amma da ka samu shugabanci na gari kowa iji ba take masa haƙƙin nasa ba. Kowa iji baya fuskantar wata barazana shikenan zaka kira kowa kuma izo kuma ka sa kowa abin da kake so kuma yi mutane su zauna lami lafiya.
A gaida doctor na Kanon Dabo sai wata zantawa in mun sake samun dama. Yanzu kuma ga tsohon ma'aikacin gwamnatin Najeriya Mr. Fred Manjak da yanda arewa take a zamanin baya da ya sha bamban da yau.
Muna maganan arewa. Ina muryan arewa take? Muryan arewa duka an rushe ta. Radio Najeriya Kaduna da ya kamata tana shortwave yadda muka fanta. Yau Radio Najeriya Kaduna tana medium wave harka ne na tarayya Federal Radio Corporation of Nigeria. Amma ka zo ka duka fasi ka mai da shi ta ce an mai da shi medium wave ka mai da shi property na Kaduna state government kenan. Ina arewan take ka bude wa an abubuwa wai FM stations federal FM stations wanda ba za su cika gurbin Radio Najeriya Kaduna ba. Yau kana expecting arewa ta koma irin da ta yaya? Ina New Nigerian newspaper legacy nisa da wannan sukutu kowai tashi arewa yana karya da sunan Sir Ahmadu Bello. Amma abubuwan da Sir Ahmadu Bello ya yi yau an watsa da shi. Kowa gidansa ya sani, kowa tumbinsa ya sani. Dan uwanka yana jin yunwa baka san shi ba. Za ka shiga babban gida ka rufe kofa yana nan a kofan gida. Arewa na ba haka da shi ba. Arewa yaron kaninka misali ya rasu kana ganin sa kamar ɗanka ne. Yaron da ma baka san iyayensa ba sai daga baya ka sani naka ne. To amma yau ina in ba kodago yake maka za yadda da kodagon da yake yi ba ba ruwanka da shi. Mu tashi mu gaira arewa, mu tashi mu gaira kanmu. Arewa ta kuda ba ta ga komai ba. Yanzu haka aka turo wani yaro wasi wane ne Kano. Aka turo shi yaro karami da bai san tarihi ba yana tsokalan fada. Lokacin da aka yi yaki 1967 zuwa 70 Nnamdi Kano yana ina. Saboda haka arewa in muna so mu yi gaskiya mu yi adalci. Muna so mu yi gaskiya mu yi adalci ina inda arewa za ta mai da martabanta.
Mr. Fred Manjak
na'am.
Ka yi bayanan abubuwa da suka faru a tarihi inda yanzu kuma kace inda ana son gyarawa to sai dai a riƙe yin adalci. Shin ta yaya za a yi adalcin nan? Menene za a iya zama adalci?
Na gode. Ina wa'anda suka ci moriyan arewa tun safe. Inda ka ci moriya arewa yadda za ka biya ta kai adalci yadda ta kasanta. Adalcin nan da za ka yi, yau misali, Kaduna ita ce cibiya da, har yanzu ita ce cibiyar Arewa. Duk abin da take wurin yau Kaduna ta ɗauke ta. Adalcin nan da za mu fara daga zuci ba daga leɓunanmu ba. Yau, misali ina da nakasa ne, ba misali ba ina da nakasa. Ina inda aka ajiye in kana da matsala, kai mai nakasa, ka zo a ɗan taimaka maka babu a Arewa. Ba wanda ya taɓa tunanin haka. Na Nasiru wurin maka wani abun da na gani. Akwai lokacin da na je Zaria. Aje ABU. Sai Allah sai ya sada ni da wani waye Dr. Gani. Bitrus Gani. Bitrus Gani mutumin Saudan Kaduna. Likita ne na kashi makahu. Kuma yana koyar da masu ido. Bana Nasiru, idan muka samu mutane irin su guda goma, kowa yana gani yana koyi da shi. Na tabbatar maka bara ba za a same ta ba. Ba za a taɓa samun ta ba. Kai kenan. Na biyu, na fita aikin gwamnati. Yau shekara na huɗu. Mara Nasiru, 2500 ake bani a wata a madadin pension.
Dakata nan Dattijo Manjak, sai makon gobe in mu haɗu a sabon shirin.
A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai shiga.
Kuma da yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Wannan na farko ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau, wanda ya ce muna jinjina ga Majalisar Dattawan Najeriya wacce cikin gaggawa ta nemi shugaba Buhari ya fitar da kuɗi har naira biliyan 300 don gyaran tituna a yankin jihar Niger, wanda baya-bayan nan masu manyan motoci suka yi bore da rashin nagartar hanyoyin. Sako na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir, wanda ya ce ƙasar tamu ta gado Najeriya kullum ƙara manyanta take a samun ƴancin kai, amma har yanzu al'umma cewa suke garaje da yau ta ɓangare da dama a ƙasarmu mai shekara 61. Sai sakon Haruna Muhammad Katsina, wanda ya ce kaico mu dai a jihar shugaban ƙasa wato jihar Katsina ba mu san ana yin mulkin demokuraɗiyya ba, duba da ganin yadda gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya kwashe fiye da shekara 6 akan mulki ba tare da ya san mamma jihar aikin da za a zo a gani ko da baya ɗaya ba. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo, ungwaro karfin madaki a jihar Bauchin Najeriya, wanda ce tabbas muna maraba da dokar hana sanya miyagun fina-finai da hukumar tace fina-finai ta Kano ta yi, ganin yadda irin waɗannan fina-finan ke ɓata tarbiyyar yara. Da fatan Allah ya sa wannan doka za ta ɗore amin summa amin. Hakikanin gaskiyar magana, mu talakawan tarayyar Najeriya muna shan bakar wahala sakamakon tashin kayan masarufi a kowace rana. Ina kira ga mai girma shugaban ƙasa tare da gwamnoninmu 36 hadi da 'yan majalisun dokoki da su ji tsoron Allah su tausaya mana ta hanyar ɗaukar ƙwararren matakan shawo kan wannan mummunar matsala. Sako daga Ali Usman Taka Lafiya Birnin Kebbi, ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Tumarilla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Babban jami'in agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, Martin Griffiths, ya faɗa a jiya Talata cewar yana tsammanin yunwa ta mamaye yankin Tigray na ƙasar Habasha, inda shingen yaƙi ya hana isar da kimanin kashi 10 na agaji da ake bukata a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita.
Masu sauraro, a nan kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya ci ni gabatarwa, sai Daniel Brown da ya haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a dakacin shirin yau da gobe. Ai saurare lafiya.